Daga muryar Amurka a Washington DC.
Mazauraro assalamu alaikum, shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitocin da suka hada da 25, 31 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin su ma duk a Niger da suka hada da Radio Amfani, Sarauniya da kuma Niya FM. A can kuma sai a kasar Ghana kuma za a iya jin mu ta Alpha Radio ko kuma a fada yanar gizon mu ta voahausa.com. Masu gabatarwa
Hafsat Maina Muhammad,
sai kuma ni Usman Ahmad.
Masu sauraro, yau Laraba 21 ga watan Maris din shekarar 2018, a wannan ranar da muke maganar siyasa da shugabanci na gari, yau ma ita zamu yi.
Inda zamu yi magana akan maganar babban sufeto janar na ƴan sandan Najeriya da yayi akan cewa a janye ƴan sanda da ke gadi ko kuma dogarawan da ke bin manyan ma'aikatan ƴan kasuwa ko kuma ƴan siyasa da makamantansu.
Ni a mahangata wannan umarni da sufeto janar na ƴan sanda ya bayar abu ne mai kyau, idan har za a tsaya a yi shi tsakani da Allah. Abu ne mai kyau domin ba wani dalili za a zabi wasu a ba su wani tsaro na ba gaira ba dalili, sakamakon kuma dukkanin rai ko dukiya dudde ne.
A magana na gaskiya shine a janye magana ƴan sanda ga ƴan kasuwa kamar ana so a durkusa kasuwanci ne, saboda in ka lura da yanayin yadda kasan yake tafiya yanzu, daga an ce an janye jami'an tsaro daga waje, to the next thing abinda zai faru ta'addanci ne zai faru a wajen. Ina ga gaskiya in har a ce ma za a janye, to gwara a janye daga hannun ƴan siyasa.
Za mu ji tattaunawar wakilin mu Hassan Maina Kaina a zauren muhawarar yau da gobe a Abuja. Sannan akwai amsoshinku na tambayar da muka muku a shafukanmu na Facebook da Twitter da ma Instagram.
To bari mu fara da jin sakon dan iya game da lamarin janyewa muhimman mutane a Najeriya, wato ƴan sandan da ke zama musu dogarawa.
Daga nesa dan iya fara kyakyata dariya har yana buga kafa, nace lafiya kuwa dan uwa kake ta tuntsira dariya kamar wanda ya tsinci azurfa. Yace kai dai bari kawai batun yage ƴan sandan da ke dankare gidan manyan ƴan siyasa da attajirai ne yasa na arana yafa, don ina ganin masu toro ko da tinkahon tara jami'an tsaro su nunu gidansu za su fara neman madafa. Sananin tsandaurin tsamin tsaron da ke tsorata kasa kuma zai lafa, don dama ai ba bakon abu bane cewa talakan Najeriya na ta fama ne da rufa-rufa, wanda kuma nake ganin wannan tsarin tsame jami'an tsaro daga gidajen manyan masu madafa zai magance duk wata masifa, kuma zai ma taimaka wajen warware dukkanin wata matsalar tsaron da ta zama wa Najeriya karfan kafa. Amma fa sai idan umarnin shugaban ƴan sandan Najeriya an yi shi ne da kyakkyawan manufa, idan kuwa ba haka ba to za a iya komawa gidan jiyan da talakan Najeriya ne kawai zai ci gaba da faman kwafa. Nace eh, ni ma dan iya naji wannan umarni na shugaban ƴan sanda cewa a sassako sansanin ƴan sandan da ke dankare a gidan manyan masu gida, har ma naji ya bada wa'adin dawo da waɗannan jami'an tsaron da yace duk wani wanda ya gigin giringidishin ganin ya taka wannan doka a rindirar ƴan sandan to fa shi za a ci kurkuɗa. Sai dai kuma anya wannan batu mai yuwa ne a Najeriyan da kowa ke ganin yana da ubangida, shin anya kuwa ƴan sandan da ke gidajen manyan nan za su haƙura da ruwan nairorin da suka saba jida? Ina makomar manyan jami'an ƴan sandan da kan tura kananan gidan attajirai da ƴan siyasan dan idan an ga dukiya a yi ta loda? Anya kuwa ƴan siyasa da manyan masu kuɗin za su iya walwala cikin al'umma babu jami'an tsaro ko ƴan sanda? Ni ina ganin irin waɗannan tamboyi da makamantansu ne ka iya jefa shakku cikin zakatan talakan Najeriya da tintini ya saduda saboda da yawa talakawan Najeriya na ganin tunda doka ba ta aiki akan masu mulki da hannu da shuni to haka za a yi ta tafiya har abada sai dai kuma da yake wasu na ganin ai dole a canza rawa tunda an canza kida dan iya ce to dan uwa mu sai mu ce Allah ya sa dai wannan umarni ya tabbata don babu ko shakka tsame jami'an tsaron dake dankare gidan manyan yan kasa zai kawo wa kasar nan mafita domin a gaskiya dankare jami'an tsaron gidan manyan ya nuna cewa talakan kasar nan aka wulakanta alalun ko game da samar da tsarkakakken tsaro talaka ne ya kamata a fifita domin ko da dukiyar shi ne ake biyan albashin yan sandan nan dake gidan mawadata kuma tunda dai yanzu tarnakin tsaron ya nuna cewa yara ake bi a sace har makaranta to kamata yayi mahukunta su tura jami'an tsaron nan da aka dibo daga gidan manya yankin arewa so gabashin Najeriya kawai su je su fafata idan sun yi nasarar tsarkake samun tsaro a yankin Musa Miyayata kuma ni a gani na ma ai daga nan ne su kansu yan sandan za su gane an tsame su daga dukkanin wani aikin bauta sannan kuma hakan zai sa duniya ta gane cewa jami'an tsaron mu yanzu fa akan tsarkake tsamin tsaro sun ciri tuta
to fa dan iya dai ya ce duk wani dan sandan da ya ga ringidin shinkarya wannan abu da aka ce to shi za a ci kurkuda
eh mana eh mana kuma yan Najeriya sun saduda
to Allah ya kyauta daga ba sai mu ce to Allah ya sa abin yayi aiki yanda ake buƙata
amin amin amin
to Hafsat
to yanzu zamu kai ga amsoshin tambayar da muka wa masu sauraro cewa ya kuke kallon maganar Sufetan General din yan sandan Najeriya na cewa za a janye jami'an gwamnatin dogarawan yan sanda dake gidajen su
To sakon farko ya fito ne daga Aminu Fatakai Ringim. Allah ya sa na faɗa daidai ce yau da gobe. Hakika ina goyen bayan jinya yan sanda da suke kulawa da jagororin mu duba da yadda sakamakon tsaro ake samun matsala. Talakawa kuma ko oho kawai dai ku ku bai wa kanku tsaro amma talakawa kuma suna cikin yanayin da sai a hankali ke
da shi.
To sai mu ce Allah ya sa haka shi ya fa alheri.
Amin. Sai kuma sako na gaba ya fito daga Nasallame ya shigo ram. Yace ai gwanda a janye ma su rinka kamanta gaskiya
to sai kuma Sani Haruna Abdullahi yace haka shine abin da ya kamata kowa halinsa na gari ya fushe shi
sai kuma Ashir Lawan na Gomar Wan Baure yace hakan yayi daidai domin an ce ciki da gaskiya to wuka ba ta huda shi
sunan wani shiri namu nan gidan ba Yusuf Muhammad gidan dare yace a gaskiya wannan wani babban ci gaba ne a harkar tsaro domin dama tuntun bai dace yan sanda su koma kofar wani gidan wani a matsayin masu gadi ba suna gadin gidansa amma abin da ya kamata a yi domin kare martabar yan sanda shi a ƙara musu albashi.
To sai kuma Amina Adamu Malam Maduri yace da Umar babban yaya sabon gida suka ce salam yau da gobe ikon Allah. Hakika wannan mataki da Spate yan sanda ya dauka yayi daidai muna fatan gani a ƙasa ba wai a fada a media ba.
To fa dan kan mu sai mun fada wallahi. To Nasiru Kaino haɗe sai Albani yace idan har akwai tsaro a ƙasa to a janye musu kuma su ma kan sun an janye babu wata matsala sai dai kuma watakila hujojin da Sufeto General din yan sandan ya dogara da su sun fi yawa
shi kuma Ciso dan Ma'azu Allah ya sa na faɗi sunan daidai yace to yau da gobe wannan magana ta su ce ta jami'an gwamnati
to sai kuma awal yace idan aka yi hakan za su fake da cewa kudade na bacewa saboda rashin hakan
to sai kuma sakon James Foster Allah ya sa na faɗi sunan daidai yace yin haka ma daidai ne da fatan Allah ya kawo zaman lafiya a ƙasa ta Najeriya
sakon karshe shine na waka su babban ummi yace dan Allah a janye mana to mun gode a ci gaba da aiko mana da sakonni to game da janye maganar yan sanda na maganan sun zama dogaran wasu a cikin al'umma da ake ga suna da muhimmanci to wakilin mu Hassan Maina Kaina ya tattauna da waɗanda abin ya shafa da mawa inda ba su da irin waɗannan masu gadin to ga dai zauren muhawara yau da gobe
masu sauraro assalamu alaikum barkamu da sake saduwa cikin wani sabon shirin na yau da gobe a shekaran jiya ne Sufeta General yan sandan Najeriya Alhaji Ibrahim Idris ya bude wani gagarumin taro da yayi da mataimakansa da muqaddasansa wato DIGs da kuma AIGs da kuma kwamishinin 'yan sanda na baki ɗayan jihohin Najeriya, inda aka tattauna batutuwan da suka shafi tsaro a ƙasar nan. A wurin wannan taro, Sufeta Janaral 'yan sandan Najeriya ya ba da umarnin cewa a janye dukkan 'yan sandan da suke gadin manyan mutane, kama daga 'yan siyasa, manyan ma'aikatan gwamnati, kamfanonin mai, manyan 'yan kasuwa da sauransu. To a wakan wannan za mu tattauna a yau insha Allahu, kuma tare da ni akwai Alhaji Kabiru Dahiru wanda ke sharhi akan al'amuran yau da kullum a Najeriya, da kuma wani hamshakin mai hada-hadan man fetur a Najeriya, wato Alhaji Muhammad Muhammad. Alhaji Kabiru, in zan fara da kai ya kaga wannan umarni da shugaban 'yan sandan Najeriya ya bayar na a janye 'yan sanda daga gadi ko kuma samar da tsaro ga 'yan siyasa, 'yan kasuwa, masu masana'antu da sauransu?
To assalamu alaikum. Hakika ni a mahangata wannan umarni da Inspector General na 'yan sanda ya bayar abu ne mai kyau, idan har za a tsaya a yi shi tsakani da Allah, abu ne mai kyau, domin ba wani dalili za a zaɓi wasu a ba su wani tsaro na ba gaira ba dalili, sakamakon kuma dukkanin rai ko duk dukiya duɗe ne.
Alhaji Muhammad Muhammad, a matsayinka na ɗan kasuwan da kake tu'amuli da harkar mai da gas, da farko tukuna kai ka da 'yan sanda?
Assalamu alaikum masu sauraro. Da farko ina da 'yan sanda.
Guda nawa?
Ina da 'yan sanda guda biyu da suke da safe da biyu da daddare suke gadin wajen.
To kai me ra'ayinka dangane da cewar a janye muku waɗannan 'yan sanda da suke gadin ku?
A magana na gaskiya shine a janye maganar 'yan sanda ga 'yan kasuwa, kamar ana so a durƙusa kasuwanci ne. Saboda in ka lura da yanayin yadda ƙasar yake tafiya yanzu, daga an ce an janye jami'an tsaro daga waje, to the next thing abinda zai faru ta'addanci ne zai faru a wajen. So ina ga gaskiya in har a ce ma za a janye, to gwara a janye daga hannun 'yan siyasa, saboda 'yan siyasa su suke amfani da su ta mummunan hanya. Amma wanda yake kasuwanci, in ka zo ka ba shi tsaro mai kyau, zai inganta kasuwancinsa, kuma sannan mutanen da suke zaune a yankin wannan wajen za su amfana da kasuwancin da yake. Amma yau aka ce babu su, to ta'addanci ne zai karu a ƙasar.
Haji Kabiru, waɗannan 'yan sanda da suke samar da tsaro ga manyan mutane, ba hatta 'yan siyasa da 'yan kasuwan ba, hatta mutanen ƙasashen waje da suke zuwa ko zuba jari ko su hada-hada a nan cikin Najeriya, za ka ga su ma ana ba su irin waɗannan 'yan sandan. Kai kana ga wannan ya dace? Domin ana kukancewa lokacin 'yan sandan ba sa yin abin da ya kamata yayin da suke ma waɗannan mutanen. Amma me za ka ce a kai?
Alhassan, kafin in zo kan tambayar ka, ina so in koma baya wurin Alhaji Muhammad. Shi tsaro, idan har aka samu tsaro gaba ɗaya, aka karye gadon bayan rashin tsaron ko kuma waɗanda suke haddasa rashin tsaron, to ina ganin ba buƙatar a ce sai an tsare can gaba ɗaya tsaro zai samu ko'ina. Amma idan aka ce a'a, bari a tsare can a bar can a barki, a tsare can a bar can a barki, to can ɗin ma inda ake ganin cewa akwai tsaron, shi ma ba kwanciyar hankali, ba kuma tsaron mai kyau. Wannan kenan. Sannan magana da ake ta bawa wasu mutane tsaro, 'yan sanda haka kawai, kaga an ɗauki mutum shi kadai an ba shi 'yan sanda biyu ko uku suna gadin shi ko suna kula da shi, wannan ba abu ne mai kyau ba. Domin in sun je ma 'yan sanda, akwai kisa-kisa da yawa da zaka ji cewa ɗan sanda a iyakar zaka ga ɗan sanda yana ɗaga wa matar minista lema, yana goge ɗan sanda, yana goge minista takalmi. Ni ranar asabar ɗin nan a kasuwar Wuse na ga wannan da ido na, ɗan sanda yana biye da wasu 'yan cana su biyu, ya ɗauko musu kaya a gefe ɗaya a hannunsa katan ɗin ruwa, sannan yana saba da bindiga a baya, ya cire hularsa yana gumi, zanzaran shi ya sabile yana bin su, su kuma ba komai a hannunsu. To menene bambancin da ɗan dako? Kaga wannan kaskantar da aikin ɗan sanda ne, wulakantar da ƙasar mu ne, wanda yake na tabbatar ko shugabansa in ya je ƙasar su ba za su yi mishi haka ba, domin sun riga sun samar da tsaro na bai ɗaya.
Alhaji Muhammad, a matsayinka na babban ɗan kasuwa, kai 'yan sandan ka suna ɗauka ma kayan kai sai a kasuwa?
Ai, ina ga ko kullagen ne nake kullagen da kaina, su tsakanina da su suna tsaye suna zaune a wannan waje suna kallon me yake gudana. Sun ga wanda ba shi ya kamata ya zo waje ba, ko kuma sun ga mummunan mutum da ya zo waje wanda suke ga halaman kaman zai cutar da al'umman da suke zuwa kasuwanci wajen, sannan sai amma ko gate ba sa zuwa su rufe.
Amma ina zuwa Alhaji Muhammad, na san fa cewar shi anin tsaron nan idan muka dauki kasashen da suka ci gaba da bankuna da manyan 'yan kasuwa irin ku da kusan kowa da kowa, ba abin da ya rashi ɗan sandan gwamnati, kowa shi yake samar kansa tsaro. me yasa ku ba za ku samu kanku tsaro ba dole su kunta alaka ga yan sanda
to ai matsalar shine yanzu zaka samu ma kanka tsaro a kullun lokacin da zaka yi kokarin yin wannan ba ta gari sun yawa a cikin irin mutanen da zaka je ka dauko saboda baka san wane ne zaka dauka ba amma in ka ci ka da halakanta kanka da
amma akwai waɗannan akwai kamfanonin na tsaro ai
na tsaro to an ka lura kusan kamfanonin tsaron suna iya kokarin su to amma dai a gaskiyar magana shine in ka bi halakanta kanka da ƴan sandan wani lokuta hakan fin samun tsaron saboda gaskiya akwai zarge-zarge na cewa wani lokaci da hannun hukuma da irin zaka ga an zo amma mutum fashi an zo a gidan mu an robarin an yi waye wani lokaci da hannu su amma an ka halakanta tsaron a hannun su kaman ka dauki kaya ne ka ba barawo ka ci gashi ka rike mu to kaga ai ina
ka Alhaji Kabiru idan na dawo gare ka kwanakin baya shugaban hukumar kula da aikin ƴan sanda ta Najeriya wato chairman na Police Service Commission wanda shi kansa tsohon sufeta jihar ne ƴan sanda ne Dr. Sir Mike Mbama Okiro ya ce ƴan sandan Najeriya gaba ɗayan su yawansu su 300 da wani abu ne a cikin 300 da wani abu din nan guda 150 suna gadin manyan mutane irin su Alhaji Muhammad masu
siyasa
ne to yanzu labarin kuma kana da guda 4 misali
ai guda 4 ne nake shi kan lura kasuwancin da nake yi ai kasuwanci ne da a rana mutane sama da 100 za su iya zuwa wajen
gaskiya ne
to kana da guda 2 a waje ai fix sun mai ka to amma magana na dan siyasa wanda shi shi adalcin sa yake ma talaka ya kwace shi
dai wato abin nufi shine ai gaba ɗaya da ire-iren ku ɗan ka da ƴan ku masu ni da juni
ba wai a gida na suke gani ba wai wanda nake kasuwa suke gani
yalla ba gidan ma wa sani tunda ba mu je mu gani ba
ba a gida suke ba suna nan a wajen da muke kasuwanci
to misali Alhaji Kabiru a cikin 300 din nan guda 150 suna bin ƴan siyasa da ƴan kasuwa da masu masantu da sauransu so sauran guda 150 din ne ƴan kai aka bar sauran mutum miliyan 180 ko mutum 200 da Allah ya mai shari'a akan wannan kashin dankali
to Allah ya sani idan kai kalli wannan al'amari ka san cewa zalincin yayi yawa ka kaddara mutanen Najeriya yanzu idan muka dauke su a takeice cewa sun kai miliyan 200 ka kuma dauki wannan adadin ƴan sandan ka ce sun kai misalin 350 kuma a ce gaba ɗayan su duk suna wa talakawa ko ƙasar Najeriya aiki ne to idan ka lissafa zaka ga cewa kusan kowane ɗan sanda yana kare ko kuma mutane akalla wajen mutum 600 suka dogara ga dukkan ɗan sanda guda ɗaya to kusan rabi kuma sun tafi akan wasu mutane ƴan ƙalilan
ai yafi 600
wai akalla kenan ya kai wajen 600 da wani abu nake gaya ma to kaga idan ka dauki ɗan sanda biyu ka ba mutum ɗaya kaga shi wannan mutumin kenan daidai yake da mutum 1200 kenan kaga ba ai abin nan ba mu ba ma adawa da cewa a ba mutane tsaro amma ya zamanta cewa su ma ƴan ƙasa sauran ƴan ƙasa sun samu cikakken tsaro idan ƴan ƙasa suka samu cikakken tsaro to in ma barak zaka bukata aje ma kofar gidanka ko kuma kai ma inda yake kasuwanci babu wani abu to amma lokacin da bai isa ba to ina ganin ya kamata a harhaɗa su a samar da tsaro na bai ɗaya idan aka samar da tsaro na bai ɗaya to sai ga su kuma waɗannan kamar maganar da kai na cewa su samar da kansu tsaro sai ga sauran waɗannan ƙungiyoyi na tsaro suna yin tasiri ai yanzu rashin tsaron ne yasa kai ba za ka je ka ɗauko wannan don ba sa rike bindiga kulki ne
da karnuka
to yaushe mai kulki zai zo ya ma gadin miliyoyin daloli ko kuma dan siyasa da yake tsoro kullum yake ba iya bacci saboda tsoro yaushe zai dauko mai kulki ce zo kai gadi na ba sai ba
yanzu Alhaji Muhammad a matsayin ka dan kasuwa ka kana da ƴan sanda biyu da safi biyu da yamma har ma shifting ake kenan misali gwamnati to yanzu abin da nake son na fahimta shine kai yanzu kana ga cewar kun yi wa sauran talakawan Najeriya adalci kaga yanzu ni ko dan civil defense ya bani da shi
to ai in ka lura ai ba wai akan mu muke yi ba ba wai kudin mu ake gadi ba al'umman da suke zuwa ta'ammali da mu ake kiyaye lafiyarsu da rayukansu da dukiyoyinsu mu kan ai muka yi mun tashi mun tafi ai amma al'umman da suke zuwa wajen su tabbatar da cewa suna da kyakkyawan tsaro zaka zo ka nemi abin da ka zo nema ka cikin hankalinka a kwance ba tare da kana fargaban cewa zaka shigo waje zaka iya samun harassment ko kuma rashin tsaro ba so ai kusan kaman still ba amu suke ma aikin ba al'umma suke aiki saboda mu ma al'umma muke yi
Alhaji Kabiru kwanakin baya lokacin da aka yi cece kuce tsakanin headquarter ɗin sandan Najeriya da mai girma gwamnatin jihar Rivers barista Yesem Wike dangane da zargin da yau ɗin sanda cewar an janye ɗin sanda da suke gadin lafiyarsa so feto jihar ɗin sandan Najeriya ya fito karara ya ga wa Najeriya cewar akwai sama da ɗin sanda 200 da wani abu da suke gadin gwamnati daya 200 da wani abu wannan ɗin sanda ne da kansu suka faɗa ba matsabakin su aka yi ba kana ga yayin da ake kukan cewar ɗin sandan nan ba su isa ba a ce gwamnati daya an ba shi ɗin sanda 200 da wani abu kuma gwamnatin nan su kusan 30 da wani abu ne a Najeriya banda ministoci banda sanatoci banda ƴan majalisun wakile banda
da sauransu
kai yanzu ya kake ga irin wannan al'amari
eh wannan to ai shi ne to yanzu bismillah alaihi wasallam yanzu in kai al'akari da wannan mutum da ya an bashi dan sanda 200 suna gadin shi to idan ka dauki wannan mutum dan sanda 200 kai ninka su zuwa su 600 da muka ce kusan duk kowane dan sanda yana kula da kusan mutum 600 ne a Najeriya to idan 600 da wani abu to idan ka ninka su a dan haka mutum nawa kake gani kaga magana ta kaga mutane suna da yawa sun fi gari guda saboda haka to shi yasa zaka ga to yanzu ƴan sanda 200 suna gindin gwamnati daya amma zaka je ka tarar da ƴan ta'adda sun zo sun share kauye guda gabaɗaya sun kone sun kore musu dukiyoyi sun lalata su amma ga ƴan sanda 200 wanda ƴan sanda 200 in suna wancan kauyen wannan ba za su zo ƴan ta'addan nan ba za su zo to kaga wannan rashin adalci ne
a ce misali a kai su Dabci
a kai su misali yanzu kamar a ce an kai su wannan kauyen Dabci ko 100 ne ma kai ko 50 ne yanzu a ce waɗannan ƴan ta'addan sun san za su yi artabu ƴan sanda 50 lokacin suka shigo wannan kauyen ba za su shigo ba
to ai malama sai in ka lura kuma ai da akwai jami'an tsaron a wajen daga janye su din wannan abun ya afku me yake nuna mana rashin jami'an tsaron a wayannan ma'aikatu da kuma wajaje irin wayannan makarantu da masana'antu yana kawo rashin tsaro a ƙasa yana kuma kawo ta'addanci ya karu saboda su masu ta'addancin nan fa suna fa yadda kai mai kasuwanci kake duba yaya zaka fita yadda kuma mutane al'umma suke duba cewa yaya za su kare kansu haka su ma suke kokarin su duba yaya za su ci galaba akan al'umma to janye irin wayannan mutane ga wajen kasuwanci ni ina ga gaskiya na kaso ne ga kasar nan amma in aka cire shi daga hannu na fi ba da gudumawa 100% a cire shi daga hannun ƴan siyasa dan siyasa adalcin da zaka ma talakawa shi zai kwace ka saboda al'umma sun
ga kai ma dan kasuwa irin rahusan da zaka yi wa talakawa ki zai hana wa za a harasa
din ka to ai matsalan ba wai daga rahusa bane saboda ai zaka kana rahusa kana taimaka ma al'umma amma akwai bata gari da suke kokarin su wannan a cikin ƴan kasuwa akwai bata gari da suna ga cewa ai kana kyautata ma al'umma su suna ga jin haushin wannan taimako da kake ma al'umma kamar misali yanzu ina da makota masu irin wayannan halayuka sai na fita daban to a irin wannan na fita daban ganin cewa ina kyautata ma talaka su kuma wayannan suna jin haushin me yasa ma za a kyautata ma talaka ya samu sauki a wajen mu'amala ta wannan kasuwancin sai ga sun nemi su jawo maka irin wannan ƴan ta'adda din su zo sun yi attacking ɗinka
Alhaji Kabiru kasar nan baya ga jami'an ƴan sanda muna da jami'an kare farin hula na civil defense wani zai ce da kyautu ya yi duk wannan gadi-gadin da ƴan sanda suke wa ƴan siyasa da manyan ƴan kasuwa irin su Alhaji Lamid me zai hana a hannanta wannan abin ga civil defense in ya so su ƴan sanda su je su yi ainihin aikinsu na ƴan sanda ɗin me za ka ce kan wannan ra'ayi na wasu mutane
wannan hasashe ne mai kyau tunda su an ce da mun civil defense ne to kaga ya kamata a ce su aka bar wa duk wannan aikin da ake yi ko kuma in gwamnati ba za ta yi haka ba to a inganta su ma su daidai da ƴan sanda da za su iya ba da tsaro kamar ƴan sanda kaga sai a dada samun sai tsaron ya dada karfafa
Alhaji Muhammad a ƙarshe yanzu dai gashi shugaban ƴan sandan Najeriya ya ce duk wani ƴan sanda da suke muku gadi su koma naka sun koma
to muna dai saurara har yanzu amma ba su koma ba kuma a maganan kaman ana maganar ƴan sanda ai civil defense din an ba su har makamai yanzu an ba su kuma suna da ƙarfin da za su iya to amma sai aka dauke su aka kai su wajen da ba bai shafe su ba ko kuma wajen da ana ga cewa za su je su yi wani abubuwa ne na su kare pipe din mai ko kuma su yi wani kuma suka mai da shi wajen kasuwanci. To in har da gaske ne kuma gwamnati tana so ta taimaka ta inganta tsaron, ai ga maganar Peace Corps wajen ƙara inganta tsaro ne su kansu aka ɗauko wayannan mutane aka training ɗinsu aka ba su dama aka yi passing bill ɗinsu a za a inganta tsaro, tsaron kuma zai ƙaru tunda ana magana ƴan sanda sun yi kaɗan, civil defense sun yi kaɗan, to a ƙara da Peace Corps, a ƙara ɗiban ƴan sanda, a ƙara ɗiban ƴan civil defense, a zuba su a cikin al'umma sai tsaro ya ƙaru a cikin ƙasa.
To Alhaji Kabiru, bari ƙarfin wannan shirin, ina mafita?
To mafita guda ɗaya ce, gwamnati ta yi ƙoƙari ta samar da tsaro na bai ɗaya. Alhassan, in na iya tunawa ka taɓa mu labarin cewa lokacin da kuje America kun taɓa tsayawa gurin kofar gidan wani babban mutum, gwamna ne ko menene kace ba kowa mai gadi a kofar gidan, ba kowa, kun je kun gana da shugaban rundunar sojojin ƙasar amma kace ba tsaro, ba sojoji, ba kowa, saboda me? Saboda ƙasar ta ba da tsaro na bai ɗaya, saboda ba ko wani baya buƙatar a shi sai ka zo ka bashi nashi tsaron na musamman. To abinda gwamnati ya kamata ta yi kenan ta dade ɗibar ƴan sanda da ta kadada karfafa ƴan civil defense, wannan ƴan Peace Corps din nan in zai yi a passing bill din su duk a karfafa tsaro, a samar da tsaro gaba daya. Za ka ga ba wani zai damu da cewa a'a sai an zo an bani tsaro, kowa zai ce kwance kwanta hankalinsa kwance a gudanar hada-hada na kasuwanci, duk za a yi hada-hada kasuwanni, za a yi hada-hada lafiya lau kowa hankalin shi a kwance.
A madadin abokan muhawarar tawa Alhaji Kabiru Dahiru mai sharhi kan al'amuran yau da kullum a Najeriya, da kuma Alhaji Muhammad Muhammad wani babban dan kasuwa a sha'anin fetur da gas wanda yake da ƴan sanda hudu tare da shi a halin yanzu, Hassan Maina kai nake sallama da ku, a zama lafiya.
Wato Hafsa, kin ji tattaunawar Hassan Maina kaina da bakinsa?
Eh mana haba, ai sun tabo abubuwa masu ma'ana.
Shi mai ƴan sanda hudu biyu su zo gadi da rana, biyu su zo da daddare, amma fa ya ce ba shi suke gadi
ba,
suna gadin wurin da yake sana'an ne, kuma mutanen da ke hada-hada a wurin. Amma ya dan kawo wata magana na maganar civil defense nan da yanda ya kamata, kila shi yana tunanin kila za a dan san musu koda nan ne kenan. To abin da ake magana sannan maganar tsaro na bai daya,
ito ai gaba ɗaya yana da muhimmanci
sosai. Kuma tunda kika zo ƙasar nan Hafsa, kin taba ganin a makautanki, kin taba ganin wani da direba kuwa?
Waye direban sa?
Ko ke ga mai
gadi? Ai ne direban kanka.
Mai gadi shi gidan ma ba ka tanga gidan.
To ga mota ma, amma dole ka je ka hau jirgi ko ka shiga mota ko wani abu, tukin ma wata wahala ce.
Wahala kake gani shi, sannan masu gadi ba wa za ka gani yana gadin wani?
Ba wani, ba wanda yake gadin kowa.
Yawa, in ka shuka gaskiya to akwai
illa iyaka, akwai jama'an tsaro ko ina,
shine tsaron bai ɗaya da wannan, ba Allah yake magana a ƙarshe. Tsaron bai ɗaya yana da muhimmanci saboda kowa zai ji zama cewa oh ah to ai da ɗan abu ya tashi, duk da gidajen mu ko katanga babu zaki gani, amma ka san cewa in ka buga waya ta ƴan sanda ta gaggawa, to kai ka san ko baka yi magana ba, layin nan in dai ya shiga to za su biyo wannan lambar, kuma cikin minti biyar yayi yawa sun cika layin.
Ai ko da muke tasowa muna yara, ai hakan sai muka ko ina lafiya lau,
to lafiya lafiya, wai zabi sun gama kai, suka ce mu ci gaba da kiwo, ba komai
ba komai.
To da fatan wayanda aka yi abin dan sun ji, kuma da fatan su kansu hukumomi na Najeriya in za su yi wannan abu za su kalli mafita mai kyau kafin a janye wani abu, ya kamata a ce akwai wani mafita mai kyau da zai zama ya magance wannan abun ba tare da an samu matsala ba.
Haka yake,
yanzu kan dole mu tattara ina mu ina mu Hajjaji Hafsa,
laifin dadi karewa ne ba.
Yanzu kan Amadu da
Hafsat Maina Muhammad,
sai kuma wanda ya ba da umarnin shirin Daniel Brown, sai wacce ta hada mu da ku wato engineer mu ta yau Zainab Abdulrahman, ni Usman Ahmad Kabara a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa, mu zama lafiya. Thank you.
baruwanta a yau da madadaci yau yara suka sa a gaban su kwarai ba za su bari ba
yau da gobe muryar amurka na kiran kuma ta san yau da gobe shirin su BOA ba sa daina ba
masu wasanni ba ta kyale ba yan wasan kwallo